ma da ku sai mu haɗu a shirinmu na dare. Ma salam.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu kammala maudu'in mu akan tasirin demokradiya ko me matasa suke cewa ƴan uwansu matasa.
Zan iya cewa da matasa tashi tsaye su nemi sana'a yi, ko da sana'a hannu ce, kada ka sa girman kai, kai sana'ar da 5-10 za ta riƙa shi 10, wanda idan baka sa girman kai ba, ta hakan Allah zai sa mata albarka, kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba, ka dogara da naka ne.
Ya yi magana mai muhimmanci, to shi kuma barista ya ƙara da cewa
wannan magana na bangaren shiya-shiya, arewa maso yamma, arewa maso gabas, kudun kudu maso kudu, waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP, saboda kuma daɗewa da suka shugabanci, kusan kowace jam'iyyar ta ƙaro tana tafiya da abin a zahirce haka, amma babu su.
Kafin mu tsandima a cikin shirin, yau sai muka wayi gari da wasu rahotanni gidajen jaridu sun buga da kuma wani hoton bidiyo inda ake zargin wani sabon sanata daga jihar Adamawa a Najeriya ya nuna cewa ya maru wata mata.
Ai, an ce abin kamar a birnin tarayya Abuja ya faru, ko har yanzu dai ana ta cece ku ce akan magana, amma za mu sa wakilan mu Abuja su yi mana bincike kafin mu tattauna akan wannan batu mako mai zuwa.
To a yau dai za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyar mu tayi da jama'a akan tasirin demokradiya a Najeriya shekaru 20.
To amma dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abuta wato Facebook a matan da ya gabata, inda muka ce shekaru 20 da komawa tarbar demokradiya a Najeriya, kuna ganin ƙuri'unku sun yi tasiri wurin zaben shugabanni, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko ta fito ne daga Al Sadiq na Kandi, inda yace daga ɗan bayan nan sun yi tasiri, amma fa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba.
To gida da Mu'azu kuma ya ce, to ba za mu ce bai yi tasiri ba, an samu jan canji kaɗan, domin har yanzu dai akwai ma'aikatan zaɓe a wasu jihohi da ba a biya su haƙƙinsu ba.
To shi kuma Mubarak Bala ya ce ƙuri'un mu har yanzu ba su da wani amfani, ɗauki ɗora kawai ake yi mana.
To shi kuma Yaqub bin Musa ya ce gaskiya a halin yanzu ƙuri'unmu ba sa da wani tasiri.
To shi kuma Al-Hassan Abdullahi ya ce talaka ina ya san ƴancin ƙuri'arsa idan banda a bashi kuɗi ya yi zaɓe.
To
san ji wani wata magana kuma ya sake bullowa da ita, don wannan shi ma ya kamata mu yi shiri na musamman akan wannan.
Wai sayan ƙuri'u.
Ƙuri'u kuwa duk da zaɓen ya wuce, to mutane su san muhimmancin ƙuri'arsu.
Ƙuri'anku, ƴancinku. To shi kuma Sale Isa Barkindo ya ce a gaskiya shugabannin babu ruwansu da ƙuri'unmu sai lokacin zaɓe, domin sun san za su ba da kuɗi su yi su saye ƙuri'un.
To shi kuma Umar makeri kakin dawa daga jihar Zamfara yace tabbas mu talakawa muna ganin amfanin ƙuri'un mu domin ga abubuwan ci gaba da dama sun shigo a ƙasar mu. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin talakawa ku tashi lafiya yau da gobe.
Amin. Sai ka karanto mana sakon mu na ƙarshe kenan a yau. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Amina yanzu kuma bari mu je ga wakilar sashen Hausa Madina Dauda domin mu ji karshen tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawara yau da gobe.
Ka ji bayanan da Jafar ya yi na cewa demokradiyya ƴanci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowa yana iya zama a ko ina da zai zauna. Ka yadda da wannan jawabi?
Eh sosai na yadda da shi saboda me wai maganar ka baro jihar ka ka je neman abinci a wani garin. Ba shi ne wai na rashin adalci ne a shugaban da ke shugabanta ko gwamna ko wani sarki ya ga a'a dama ce da zan kamar yadda ya bayani dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ko ina inda yake so ya nemi abincin su. So ni nake ga kamar saboda a lokacin da ka bar garin ka lokacin da wani shi ma yake sha'awar ya je garin ka. So ni nake ga lalle ba wai rashin adalci ne yake sa haka ba. Duk da dai cikin daidaikun shugabannin namu akwai rashin adalcin da ke sa dole ne sai ka gudo ka bar jihar ka sosai. So haka nake ga ba wai rashin adalci ne yake sa ka gudo ba. Ka je
ga dafi idan na ce ka ba da shawara yanzu misali mu matasa ƴan uwanka me zaka ce musu?
Matasa ƴan uwana ina ƙara ba su shawara akan su dage da kokari akan harkokin da suke ciki abin da dinga tafiyar mu da rayuwar su abin da ya dace da su suke tunani akan abin da ya dace da su kar su dinga wani tunani ta wani bangare can daban kamar a misali maganan neman arziki maganan neman kuɗi haka kar kai tunani wai kana tare da abokinka kaga yayi kuɗi kai ma kace zaka bi wani hanya kace kai ma sai kai kuɗi lalle lalle sai kai kuɗi ba anan yake ba abin daga Allah ne wannan idan Allah ya ce zaka yi in Allah ya ce ba zaka yi ba kuma kar mutun ya fitar da rai da cewa shi ma zai yi arziki kowa nashi ina nan tafa da kowa nashi ina nan tare da shi in dai akwai rayuwa a tare da mutun bai cire kar ya cire rai da kan cewa zai yi arziki shine shawara na ga ƴan uwa matasa
kuma ga shugabanni fa
eh ga shugabanni su ma ina ƙara ba su shawara dan Allah su dage su zage dantse su dinga taimakawa ƴan uwan su nauyin nan da Allah ya daura musu nauyin nan fa ina nan tare da su a wuya su daure su sauke alƙawarin da suka dauka kuma in ba su manta ba shugabanninmu wurin rantsuwa da sauransu sun riga sun yi rantsuwa wa za su taimaka za su yi mulki iya bakin gurgudan kokarin su to dan Allah kar su manta da wancan abun ina nan fa a rubuta yan aje in ka dauki alƙawari za ka yi mutum Abubakar mai ba an rubuta ina nan a lashira za a tambaye mutum abun da ka wannan nauyin da ka dauka baka sauke ba za a tambaye ka ina ka je ka manta wannan alƙawarin da ka dauka ƴan uwanka baka abun nan kuɗi sun rufe maka ido ko wani rayuwar duniya abun nan din abun kayan duniya ya rufe maka ido baka sauke wannan nauyin da Allah ya daura maka ba so shine nake ba mu shugabannin mu shawara dan Allah su daure su zage dantse su sauke nauyin nan da Allah ya daura musu.
To Jafar bari in dawo gare ka lokaci ya fara daga mana hannu bari mu ji shawarar da zaka ba matasa domin in ka lura yawancin lokuta da matasa irin ku ake kuka domin yawanci su ne zaka ga cewa suke daukan bindigogi suke aikin ta'addanci da sauransu wace shawara zaka ba idan ƴan uwanka?
Ni shawara ta ga matasa shine ko dai da mun riga mun sani cewa yanzu rayuwa ce da ta riga ta zamo tayi tsanani abin dubawa shine kamar wani ya taso yayi makaranta yayi karatu amma kuma ya gama bai da aiki kashi kuma dama daga lokacin da mutum ya riga ya girma yana da wasu haƙoƙi wannan ma a kan shi ta bangaren yawa kan shi sutura da shauran dai wasu responsibility nashi na kan shi to irin wannan ne yake sa wannan ya riga ya makaranta shi a kokarin shi in so samu ne ya sami abun da zai benefitin nashi akan karatun da yayi to idan bai samu ba mutane dama zamu iya cewa kowanne yana a bayan kuɗi ne wanda kuɗin nan su ne idan kana da su zaka iya yin rayuwarka ba tare da ka damu sosai ba to irin wannan abin ne zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'a yi ko da sana'a hannu ce kada ka sa girman kai kai sana'ar da 5-10 za ta rika shi 10 wanda idan baka sa girman kai ba ta haka Allah zai sa mata albarka kuma ka ga cewa baka damuwa na ma ya baka ba
ka dogara da haka ne amma idan ka rungume hannu dole ne takeici zai zo ma a kwana tashi wani zai iya zuwa dan kan bukatar kansa yana da kudi zai iya zuwa ya baka kudi ya ce ga abin da yake so kai mai to a karan kanka zuciyarka ta yi kankanta ta kauda kai akan kudin da za a baka zaka karba kuma zaka je ka aikata wannan abun sakamakon dama baka da shi amma shi da a ce kana da dan sana'ayyanka mutum yana kawo ma kudi komai yawan su inda kana da sana'a ba za ka kalli wannan yawan kudin ba zaka ga kawai yana so ya hallaka ka ne ya saka wata hanya sarawa amma dama an hannu rabbana kaje kana zaune ne baka da aiki da an kawo ma zaka karwa to yasa ni shawara ta ga matasa duk inda kake kai kokari mu cire girman kai mu cire wani cewa wani zai bamu mu nema ko a ina kake ka nemi naka kada ka dogara da cewa gwamnati ba ta adalci gwamnati ba ka nema in dai ka nema gwamnati baya da zaka ce wai za ta zo ta baka hannu kudi hannu da hannu idan dai gwamnati aikin ma da yake haƙin gwamnati bai wuce hanya ba ruwa wutan nefa amma ba haƙin gwamnati bane ta ce wai ta kawo kudi ta baka a rika wai ba kudi a ƙasa a'a gwamnati abin da yake a constitution shine kawai ta gyara muku gurin zama environment naku shine abin da haƙin gwamnati yake a kansu amma shi wa gwamnati ko su daga suna office aiki suke na kudi ma'ana salary ko shugaban ƙasa aikin salary yake yi to yana da kyau kai ma idan je kana da aikin ka wanda in ka samu naka ne gwamnati kuma in ta samu wannan kudin dole hanya za ta yi ma ba kai za ta zo ta ba ba
to wace shawara za ka ba shi wa gabanni
to ni shawara ta ga shi wa gabanni shine a zahirancen gaskiya ko dai da bamu sani ba mu fadan mu kaman sijili wanda ake cewa ji ya zama dole aiki da shi ba lalle ba amma dole za mu faɗi abin da muke gani da ra'ayoyinmu shawara ta ga shi wa gabanni shine kasanmu tana da arziki da kuma hali da za ta iya fito da tsarin raki na kamar yadda ake cewa magana ilimi shugabanni zaka ga ko da yaushe suna magana ayi ilimi ayi dini kaman sarkin Kano Sunusi yana yawan fadin cewa a sa yara makaranta to yana daya daga cikin matsalar karatu a kasan nan shugabanni sun sani cewa talakawa wasu da yawa ba su da haƙƙi damar daukewa ƴaƴansu kudin makaranta amma kuma me gwamnati tana sanye ta tsawwala makaranta kuɗi zaka je ka samu makarantar gwamnati wanda yake ya kamata a ce a matsayin mu na ƴan ƙasa makarantar gwamnati in dai ta yi kiran makarantar gwamnati hand out kayan karatu bai kamata a ce student shi zai saya ba ɗalibi bai kamata shi zai sayi kayan karatu ba ya kamata kamar yadda su shugabanni in za su sani abinda a baya aka yi musu yanzu ba shi suke kamanta ɗalibai ba a ɗalibi shugabannin na baya akwai wanda in zai fito zai yi magana ya sani cewa yana makaranta har kuɗi ana bashi wasu an raba masa mashina wasu an ba su motocin hawa a matsayinka na ɗalibi mai karatu dan me dan ka ji daɗin karatun ka mai da hankali amma yanzu an kasance kai ne a matsayinka na ɗan ƙasa ɗalibi bayan ka biya kuɗin makaranta sai a ce wai still kai za ka sayi littafi wasu makarantu ma a ce ana so makaranta ba wutar lantarki amma a haɗa kuɗi za a sayi man fetur a sa janareto wannan ne ina kira ga shugabanni su yi adalci su duba ta yaya aka yi su suke karatunsu babu wannan tsananin a halin yanzu makarantu za ka samu makarantun gwamnati na gwamnati university ana biyan kuɗin makaranta 200,000 da wani abu kana da ƴaƴa biyar kana da ƙaramar sana'a ta yaya za a yi ka iya ɗaukawa ƴaƴanka har su gama wannan university kuma daga baya ku zo kuna kiran ayi karatu wannan ku kuka haddasa duka wannan kayan karatu din da ake yi su ainihin littattafan karatu da ake yi kuna da hali da damar da za su iya buga su a ƙasan nan a zuba su a kowane university a matsayin su na university na ƙasa a zuba su duk ɗalibin da yake a ciki ya ɗauka ya yi karatu ba dole bane ma ya tafi da shi gida in ya gama karatu nan zai fashi ya tafi amma dai ya amfana da kayan karatu enough to ni shawarar da zan ba shugabanni su kasance masu adalci na ganin su duba shine shawarar da zan iya ba su akan su yi adalci
to bari zo wurin ka Jamilu kana sana'ar sai da katin waya wace shawara zaka ba matasa ƴan uwanka domin idan kai la'akari da su tarin yawa matasa ne umul haba'isin tashi tashin hankula da rashin tsaron nan da muke fama da su domin su ake amfani da wajen kada hankalin al'umma.
Shawara da zan iya ba matasa su tashi su nemi sana'a. Sana'a kowace iri ce karkare nata. Dan kamar ni yanzu sana'ar sai da kati nake. Sai dan ka zo ka samu a bakin hanya yana sayar da kati. Sai wani sai yana mamaki ya zan zo iya sai ana yana sayar da kati. Alhalin ni na sa abin da nake samu a cikin ta. Da shi nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma ƴan uwa na. So ni nake gare matasa haiwo waje su tashi su nemi sana'a kowace iri ce. Idan baka da sana'a ne har wani zai zo ya rube ka da wani abin hannun shi zai ce wai ka zo zai saka wani aiki wanda yana nema ya halaka ka ne. So ni yanzu a yadda nake din nan wani abu zaka zo min da shi ka rube ni har ka ce min nazo zaka sa ni wani aiki ka dauko wani makudan ka kudi ka saboda ni ina da sana'a ta na san illar wannan. So matashi mai neman sana'a kowace iri ce aikin hannu ne aikin sana'a ko kai ko fira ta zaka dora kanka kai yawo akai ka samu niran nan 100 ka je ka ci abinci ka je ka yawo ka samu ka sa aljihunka ya fu ma ka zo kai zaune kai kana neman jiran wai sai wani ya zo ya saka wani aikin da zai zo ya halaka ka
ko ga shugabanni fa
shugabanni haye waje muna roƙon su su tashi alƙawari suka doka kika alƙawarinka ne suka doka kada boye ka zo ka dauki Qur'ani ka rantsuwa da shi ka zo kawai ka je ka shiga office daga kai sai iyalinka kawai ba abin da ya dame ka ana kawo ma shawarwari a'a kawai kai dai abin da ya dame ka daga kai sai iyalinka wajen zaban ma'aikata da suke doka ma yankin duba akwai son zuciya a cikin shi kowane kawai bakin dai ga ka sai ka zo da takardun kayan makaranta komai ya cancanta a doke ka ina ai wannan ba daga mu ya zo ba amma da zaran ka zo da wani dan uwanka yanke a office din yake shikenan kai ka zo da wannan uwanka kai kana wani manager ko wani wane ne a wurin to zaka samu dama da za a doke ka yake amma matukar baka da kowa a wajen a ba za a doke ka ba to abinda suke nuna haihu waje dai kawai daga su sai yayansu ne to abinda muke ba shawara fa alƙawari suke doka sun doka kuma Allah sai ya tambaye su su dan haka su san wanda ya cancanta a doke shi aiki ba kawai dan kai ka zo kana dan uwa ba kawai shikenan a doke ka aiki a tsaya a duba wane ne ya cancanta a doka yanzu kamar naɗe-naɗen da muke dakon shugaban ƙasa yayi dan Allah ya tsaya ya bincika ya duba cancanta ba magana wai ya duba fa irin aikin da suka yi mai a baya kamar shekara hudun da muka wuce wayannan ministocin da aka nada sai ya tsaya duba sun daga cikin su wane ne suka yi abin a zo a gani in sun cancanci a dawo da su in ba su cancanta ba dan Allah ya je ya bincika ko a ina ne ba magana wannan dan jam'iyya kaza ne dan ina ne in dai ka kware a aiki a dauko ka a zo a azaka a gwada ka a gani bayan an gwada ka ba kai wani abin a zo a gani ba kana da damar da zaka canza kai shugaban kasa amma yanzu ana ta baka shawara wasu daga cikin su ba su yi wani abin a zo a gani amma kuma ana ta maganganun cewa wai za a iya maikar da su kaga wannan abun shi yake ja mu kasan nan ta ma sai ana zo ana ta wani zage-zagen shugaban kasa alhalin kai ne yake yana da kyau a ce ka ta canza su da yawan su daga cikin su ba wani abin da sun kai wani abin a zo a gani to amma kuma yanzu muna ƙara baya shawara yayi kokari ya canza
to mun gode kwarai to na gode muku kwarai kwarai da gaske
to Hafiz ka ji bayanin da suka yi
gaskiya sun yi maganganu sosai musamman ma dai magana kan matasa su tashi
kwarai
ne muna kan
to yanzu sai ci gaban tattaunawar da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da yin fashin baki akai da Dr. Abubakar Umar Kare malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewar dan adam
to na farko dai babban tunanin shi shine yaya Najeriya da ta zama madubi a tsakiyar rana za ta yi kokarin fita da jin kunya nan abinda nake nufi shine yanzu an dauki Najeriya an ba ta shugabancin duniya gaba daya majalisar dinkin duniya dan Najeriya ne shugabanta mukaddasin ko kuma mataimakiya magatakaddar majalisar dinkin duniya ɗan Najeriya ce dan Najeriya ne ɗaya daga cikin manyan waɗanda kasashen da ke harkokin man fetur na duniya suke shugabantar ta bayan nan kuma dan Najeriya ne shugaban babban bankin Afirka bayan bayan nan kuma shi shugaba Muhammadu Buhari shine aka sa gagaraba dan yaki da cin hanci da rashawa na Afirka bayan nan kuma shine shugaban nahiya Afirka maso yamma to idan kika lura da wannan kinga kasashen duniya sun sanya tunanin in Najeriya ta fadi a harkokin demokradiyyar nan ba karamin dariya za a yi mana ba to ki fita da wannan fita daga cikin kangin wannan kunya shine daya daga cikin abin da ke damun shi sannan na biyu kuma shine babban abin da ke damun shugaba Muhammadu Buhari shine yaya za a iya samun cancantattun mutane tukunna da zai aiki domin shi shugabancin kasar nan sashe na 130 na tsarin mulki ya dora akan shi a matsayin shine shugaba wanda zai nuna hanya to amma waɗanda za su taho mu karabai su aiwatar tare da shi din kwa nan ne inda gira ke sa kashi an yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba gaskiyar magana kenan an yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba amma a wannan
hudu na baya
to amma a wannan shekaru din kuma shekara ce wanda take tana tare da wani irin siraki domin shekara biyu na farko shine shekara biyu da zamu sarar aiki shekara biyu na karshe kuma daga nan ɗan gojewar siyasa za su fara zawarcin kujera shi kanshi Muhammadu Buhari tunda hawa shi wannan na karshe ne to saboda haka za a samu zaratan yaki da za su fito su yi aiki bayan nan kuma akwai korafe da dama da ke damun kasar nan musamman in aka yi la'akari da bukata ta samun haɗin kai saboda kasar nan wasu misali in kika dauki ɗan kabilar Igbo sun kashe shekara hudu suna wasu suna fafutukar cewa su fita daga Najeriya yanzu ma akwai wanda ke tada kashe kayan baya a bangaren kasashen Yarbawa su ma suna su fita ya za a yi kasar nan tun farko sashi na ɗaya na tsarin mulki ya ce da sashi na biyu ya ce Najeriya dunkulallen kasa ce wanda ba za ta taba rabuwa ba za ta taba tsakuwa ba sannan taken Najeriya sashi na 15 sakin sashi na 1 ya ce haɗin kai da kuma amincewa da dunkulallen jama'a muke shine zai kawo mana kwanciyar hankali da jin dadin jama'a sannan kuma sashi na 14 sakin sashi na 3 da na 15 sakin sashi na 3 da na 4 da na 16 da na 17 duka sun yi magana daidai to da tafiya tare a ba kowa hakkin shi ai kokarin rike kasar nan a matsayin dunkulallen kasa to saboda haka kalubale na gaba shugaba Muhammadu Buhari yaya kasar nan za ta fi dunkule saboda akwai wasu abubuwa da ke tahowa da ke barazana ga kasar nan alal misali in kika dauki wannan magana na bangaren shiya arewa maso yamma arewa maso gabas kudu maso kudu waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP saboda kuma dadewa da suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta karo tana tafiya da abun a jahilci haka amma babu shi a tsarin mulkin Najeriya abinda aka sani Najeriya dunkulallen kasa mai yanci kuma tare da jama'a kowa yana kallon kowa a matsayin dan uwan shi sannan bayan nan kuma babban kalubale da ke a zuciyar Muhammadu Buhari shine ya za a samu maganin matsalar tsaro ya za a samu maganin waɗanda suke kusan suna neman su fi karfin kasar nan wato masu zalunci da sata dukiyar jama'a ya za a yaki cin hanci da rashawa yaya zai ilmantar da jama'a su sani cewa yaki da cin hanci da rashawan nan daidai da sashi na 15 sakin sashi na 5 nauyi ne na kowane minista shi kowane kwamishina na jiha kowane gwamna kowane dan majalisa kowane alkali kowane ma'aikacin gwamnati in dai kana tsotsau daga cikin albarkacin dukiyar Najeriya nauyi ne akan ka daidai da sashi na 15 sakin sashi na 5 haka kuma nauyi ne akan kowane gwamna gwamnan jiha ne da kuma gwamnati ta tarayya nauyi ne akan ku karkashin daidai da hurumi na sashi na 14 sakin sashi na 2 ku tabbatar da tsaron jama'a da kuma jin dadi da walwalarsu wannan shine mafi karancin bukasudin bu dalilin maka ko gwamnati amma abun takeici yanzu mutane nawa ne ke iya tunanin cewa su sun fi karfin su duk wani abu da zai kawo musu barazana babu wani wanda ya fi karfi taken hankali ya yi yawa da tsagwaron talauci da tsagwaron bayan talauci da jahilci duka waɗannan abubuwa su ne abun da suke kalubale ga shugaba Muhammadu Buhari na yaya zai nemi cancantattun mutanen da zai iya aiki da su har a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a cikin shekara biyu na fara mulkin shi a mataki na biyu
to wata sabuwa Dr. Abubakar Kari babu shiya a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya wannan ya zama wani kalubale guda da ya kamata a duba to me kake ganin za a yi kenan na shawo kan waɗannan matsaloli yanzu da suka taso a ƙasa shin kwaskwarima za a yi ko me za a yi
to irin salo ko kuma tsari da kasa ya kamata ta dauka ko kuma ta amfani da shi abu ne wanda yake canzawa a kowane lokaci idan aka wai tarihin Najeriya za a ga cewa tun daga lokacin mulkin mallaka tsarin yadda kasar take ya yi ta canzawa daga tsarin kudu da arewa zuwa aka samu larjina aka samu jihohi 12 zuwa 19 21 30 da 36 a yanzu kuma wannan kullum zai ci gaba canza saboda shi dan adam kullum abubuwan da suke masa linzami shine buri da kuma bukatu to saboda haka masu neman cin bukatu a kullun za su fitowa da tunani da kuma tsare-tsare shi wannan tsarin shiyoyi guda shida eh baya cikin tsarin mulki wani yunkuri da aka yi a 1995 lokacin da Madigaje da Sani Abacha ya kira wani taro da zai fayyace wa kasar tsarin siyasa National Political Reform Conference. To a wannan lokacin ne masu goriya musamman ma daga kudancin Najeriya suka yi ta babatin cewa sai a mayar da Najeriya mai tsari shiya shida. Ni ina daga cikin mutanen da suke adawa da wannan tsarin shiya shida. Ni a gani na ya da mutane daban-daban. Shiyoyi biyu ne kawai za a iya cewa wannan abin zai taimake su. Shiyar kudu maso yamma wanda na yanka dole ya raba ne zalla da kuma shiyar kudu maso gabas yanzu alal misali shiyar da na fito shiyar arewa maso gabas muna da jihohi shida a cikin jihohin shidan nan muna da kabilu sun fi dari sa'an nan alal misali idan ka bar guru a jihar Yobe kafin ka je Gembu a jihar Taraba idan ma a cikin mota ne sai ka tafi kwana biyu sai ka haye kabilu da yarurruka daban-daban wanda ba su wanda babu wani abu ma da ya hada su to amma kuma an ce a shiya ɗaya suke ko a tarihi suna da mabambantan tarihi to saboda haka ni ina ganin cewa idan har za a yi wannan shiya to ba dai shida ba sai a duba a ga waɗannan mutane ne suka fi alaka da juna ta fannin tarihi kabila yare al'ada da sauransu to saboda haka wannan fabatu da ake yi na shiyoyin shida waɗansu ne kawai saboda bukatunsu da kuma son zuciyar su ke so a yi wanda kuma kamar yadda na faɗa daga lokaci zuwa lokaci shida man ɗan adam yakan nemi abin da ya fi masa sauƙi kuma irin wannan fabatu za a ci gaba da yin sa idan dai har akwai Najeriya idan dai har akwai siyasa to wannan fabatu ba za a daina shi ba sa'annan kuma akwai kowane lokaci idan aka fito da irin wannan maganganu akwai yadda ake maganin su ko dai a kafafun yaɗa labarai ko a majalisun jihohi da tarayya magana ce ta 'yan siyasa waɗanda suke so su ga wace hanya ce mai sauƙi za a raba rukunin ƙasar nan kuma yawanci duk babatu da ake yi yakan tadawa waɗansu hankali to amma mu manazarta mun san cewa wannan kawai zance ne tun lokacin mulkin mallaka ake ruwan dan babatu kuma ba za a daina
a cikin takaitaccen lokaci na domin na ga lokaci ya fara hararin mu barista ina mafita to a cikin harkan nan gaba ɗaya ganin cewa Najeriya fa yanzu demokradiyya ta miƙe to ina mafita
mafita shine a girmama sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya
asalin ne wannan sashe na uku
na tsarin mulkin Najeriya an yi bayanin menene ma ma'anar Najeriya ma'anar Najeriya gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi 36 da birnin tarayya Abuja da kuma kananan hukumomi da muke da su babu wani shiyya da aka sanya a nan gura saboda haka idan aka ce za a kawo maganar shiyya to an kawo rashin adalci wanda yake sashi na 14 sashi sashi na 1 da ya magana demokradiyya magana ce ta yawan dan adam in kake ka dauki jihar Kano kawai ta fi dan mutum yawan dan mutum sama da waɗanda suke kudu maso gabas misali to saboda haka ba ma abu ne ma da za a saurara ba kuma ba za mu dauke shi ba a kokari a yi amfani da matsayin sashi na 15 sakin sashi na 1 na cewa Najeriya dinna ƙasa ce ta ƴan uwa Allah ya halicce mu haka gwadane guda daya dole da cikin shi zamu kwana a cikin shi zamu tashi in ma wani ya fige gobe kai ma za ka fige a yi shi haka a tafi ta haka amma magana a rika ya wuce a wuce da hankalin mutane na ƴan siyasa da suke yi shiya-shiya babu shi haramtacciyar magana ce a yi kokari a tsaya a gina ƙasa a sa kishin ƙasa a sa ƙaunar ɗan uwa wannan shine abin da za a yi amma duk magana wani wanda zai taso yana magana a yi Najeriya ta rabu ko Najeriya ta yi menene to yana karan tsaye ne da sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya kuma abu ne wanda yake gwamnati ta gaggauta hukunta shi don ke maganin waɗanda za su shawo irin wannan a gaba.
Dokta kana da abin da za ka ƙara a ƙarshe?
Abin da zan ƙara kawai shi ne Najeriya ta yi shekara 20 mulkin demokradiya. Yan Najeriya sai hakuri ita demokradiya tafiya ce mai nisa. Fatan mu shine cewa duk da wuya da dadi demokradiya da ta fi mulki soja kuma ta fi duk ma wani tsarin mulki aka sinsa. Muna fatan cewa kamar yadda aka yi shekara 20 za a yi 20-20. Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi.
To anan dai muka jami zamin shirin kuma ina so in gode ma manyan baki guda biyu da barista mai nasara Kogo Ibrahim da kuma Dr. Abubakar Kari na Jami'ar Abuja. Ni Madina Dauda da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Kamar sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya ce maka mana bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokin aiki na da yake a na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa